baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. A cikin shirinmu na makon jiya, mun ji yadda tashin farashin canjin kudaden kasashen waje musamman dalar Amurka ya shafi tattalin arzikin jama'a a cikin shekara daya ta gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu a Najeriya. To ko yaya hakan ya shafi sana'o'i da 'yan kasuwa a kasar? Alhaji Dayyabu Salisu Sa'ad babban dan kasuwa ne a Najeriya.
Alhamdulillah, lalle kan kusan ga za a rufe shekara daya an samu abubuwa fuskoki kala biyu, kusan da mai daɗi da mara daɗi, da ko ba komai a yanzu kusan wahalar ta fi ƙarfi, ko da ban faɗa ba kowa san haka rayuwar take. Kusan ɗan wahalin da ake sha kai tsaye yanzu, wanda bai ma san maganar dala ba a ƙasar nan, kowa ka taɓa zai ce maka dala dala dala. Dukkan da aka yi da ita a baya kusan na yanzu ya fi tsanani. Kusan a yanzu mutane so suke ma dalar ta dawo ma yanda wannan gwamnati ta same ta. Kuma ana ga har abada an yi baibai ba alle bane ta dawo, ma'ana ta dawo 700, 750. Ana ga samun ta wannan kai yanzu so ma ake ta tsaya a 2000, tunda ana ga yanda gwamnatin nan ta samu dala ma ba za ma su ta dawo a wannan tsarin ba. Dalilin shine wannan wahala ta farko da dan kasuwa dole ya faɗa maka cewar wahalar wannan ta kawo tun daga abinda zaka tashi batun visa ticket zuwa so kayan zuwa duty, to duk ya shafi wannan masifin. Kuma wannan abu tana da alaka da tashin ko kuma wahalar rayuwa da ake ciki.
Wai daga ina da ina kuke kayan
kusan duk wata ƙasa da ta shahara a bangaren sama da kayakin Bulawus muna so kaya a cikinta. In ka dauki irin su India, China, Ceylan, Dubai, duk muna so kaya daga wannan ƙasashen. A wani bangare na Egypt muna siyan kaya gaskiya.
Kamar za a iya cewa magana canjin nan manufofin gwamnatin Tinubu akan harkar canjin musayan kuɗaɗen nan shine za a iya cewa shine ƙalubalen ku?
Eh, yana da alaka da wannan da mu da dukkan wani ma mai alaka da kasuwa irin tawa. Dalili da yasa na ba ku wannan misalin ko ba komai, a wannan yanayin da ake ciki mun samu labarin cewar gwamnati tana gargadar duk wani embassy da aka sani cewar su daina alaka da dala. To wannan abu ne mai kyau. To amma a ce magana an ce wai ana dukan jaki, ana dukan jaki, ana barin teki ne, ko ana mene na da mace karin magana. Ai maganar tun farko sai a hana biyan duty ma da dala, tunda duk in ka je ka so kaya akan dala da dala ake buga dutin da zaka biya. To wannan yana daga cikin kalubalen da ba kowa ya san wannan abu ba, wanda yake cikin tsarin. In an hana wancan to a gwamnatin cewa a ringa biyan duty da naira, amma an kaje in dala ta yi sama da dala za su buga maka, in dala ta yi ƙasa da dala za a buga maka. Kuma ƙasar nan kullun kuka yake naira ta kare, kaga a yadda a tafi man saka daga sama har ƙasa da abin da za a yi shi da naira.
Kamar kana cewa daidaita farashin dala da yanayin samar da ita shine sauki a gare ku?
Yana tasiri ko ba komai. Yanzu da na baku wannan dan misalan alaji, in ka samu kuɗi da sauki kawo kuɗinka daraja ya yi ba lalacewa ba. Yanzu a kaɗan duk mutumin da zai taso da kwantena daga kusan ka ɗauki kamar India na farko ta tafi kusan fa sai ka biya wajen duty wajen miliyan 18-19, kusan za ka ɗauki irin su China ne ma 16 da wasu abubuwa. Kuma kullum ina ƙara maimaita maka, ya kamata a ce duty an dawo biyan duty da naira ba da dala za a buga maka, saboda dalar kullum in ta yi sama in ka buga, kaga in abu ya zo da sauki dole jama'a mu zo mu sayar da kaya da sauki a cikin gida. Don kuwa babu sauki ta yana za a samu kaya da sauki. Alhaji, akwai masu kama fa da yanzu ɓoye kayan su masu ke ba su sayar kowa, saboda ba su yadda ba. Ma lalle duk yanda ake ganin dala za ta yi ƙasa mutane ba su yadda ba, ɓoye kayan su ke, sai dai na larura su fitar su sayar su ci abinci su koma su riƙe sauran kayan su. Kusan fa irin wannan rayuwar fa ake za ka san.
Baya ga bacin musayar kuɗaɗe, canjin musayar kuɗaɗe, menene za a cewa yana gwamnati ta zo da wani tsari a wannan shekara daya wanda kuke ganin kamar ya zama kamar kalubale?
Shine maganar kowa ma da mu da kowa, shine maganar mafitin. Matakin farko da aka fara samu kafin ma mu kai ga wancan magana da muke na dala, alatin daga lokacin da aka maida mafitin halin da yake a yanzu, daga nan aka shiga masifa ta farko a kasan nan. Daga wannan lokacin ko na fada ko ban fada ba kowa ya sani.
Eh amma misali muna so ka dinga alakanta wannan tsarin da yadda ya shafi sana'ar ku kai tsaye ko hada-hadar ku.
Hujjar da yasa na ce ya shafi kai tsaye in ka tambaye ni akan hakan shine na farko a wannan dalilan tun muna daukar mota musamman dauki irin J5 da take dauko mana kaya daga Onitsha Lagos za mu dauke ta akan naira 80,000 yanzu fa ta koma ana dauko ta naira 240,000 kaga kai tsaye ya shafi kasuwancin makan nan. Na biyu wanda zai taso a baya yazo yayi sayayya ya hada abubuwa da dama yanzu ne sai dai ce ya uwa ne in zaka tafi zan yi wobble mu kanmu yanzu da dama mu sun koma harka sai dai ka je kai wobble din saboda zaka dauke kar ma kai maganar jirgi wanda zai haula zira zai tafi yaje su kai ko homa da zai bi boss din nan yaje su in ka dauki iya kudin sa da kudin abinci da zai shige sai ya dawo za ga ya kashe abin da ya tafi naira 80,000 zuwa sama sabanin ba naira 40,000 ko 30,000 da wani abu zai je maka to ka kai tsaye ya shafi kasuwancin mu in ka je kada duk wannan abu fa sai ka saka shi a cikin kasuwancin ka to shi yasa
na farashin ka
eh dole sai ka kara su saboda ai lissafi kake dubi ba kake ne ba in ka duba abin kai tsaye wannan harkar man fetur ta kara taka rawa akan wasu halaye da ake ciki an za a kasa da kuma kai tsaye na bangaren kasuwancin namu
to ya za a cewa mu'amala da na san kuna da kalubale na mu'amala da ma'aikata da sauransu yaya a cikin wannan wata 11 da suka wuce yaya za a mu'amala ku kasance misali
to alhamdulillahi gaskiya tun daga waccan karshen gwamnatin waccan da ta tafi zuwa yanzu alhamdulillah gaskiya mun fahimci juna tsakanin mu da ma'aikata ba ma samun wani turjiya tsakanin mu da su domin tun a baya an diduba musamman muna da wobble da muke samu duk motar mu muna da wannan wobble zaka na kungiyar mu ne na Emplaus duk da jaraba da aka ringa samu ana samu a duba ana samu Allah ya tsallakar da mu gaskiya ba mu da matsala da ma'aikatan sa alhamdulillah a baya dai mun samu amma yanzu ba mu da shi
waccan matsala ta da kace ta sababa wahalhalu akan harkokin ku na blouse din nan ma'ana cire tallafin man fetur da ya kara tsadar sha'anin transportation da kuma zancen masayar kudin nan na dala menene misali shawara ku gwamnati tun da dai wannan ita ce karo na farko za a ce ta dauka shi ɗaya bisa hudu na wa'adinta
shawara ta kai tsaye da gwamnati na farko in a yanzu ka san ma an ja layi an ce dala ta tsaya a wani yanayi wanda insha Allah ana sa ran da shekara biyu ko zuwa uku ma ba za ta motsa ba an samu nutsuwa ta farko shi ba tsadar ta tafi ko da za a yi tsadar a ce an ja muku layi akan kaza saboda ko a yanzu ba bangaren muke tattauna ba kusan ka kalli yanayin yadda aka yi budget da kuma yanda ake sayar da naira yanzu a kwamitance a bankuna za ka da bambanci abin sai ka kasa gane ya yake ne kuma a zahiri ni na kalla babu wani abu da mai kama da supplementary budget da za a ce an zo an yi a kasar amma sai ka kasa ganin dala tana da wani price kala biyu na biyu samar da ita ko kwance har yanzu na farkon samar da ita akan farashi daya a maido ta ko 1,000 ko abin da ya kama da haka musamman ma mu abin da hakun lake ta ne ba kasar na fa dala ta 1,000 ne duk wanda zaka jina maka magana dala ta dawo 1,000 wanda kila ta kankan da 1,000 ta mu da 1,000 dala ina samu haka da sauki amma ba a ce ta dara kudin mu bane cikin gida to wannan shine abu na farko na biyu da Allah zai taimake mu wannan gwana ta yi tunani man koyaya a kado shi karo yau kasa shi ma karin sauki ne musamman ma harkokin namu na cikin gida kamar bar magana fita waje harkokin cikin gida koyaya aka taba price din mai ya
dan yau da kayayyakin
eh da kayayyakin mu da masu saye da kayayyakin duka za a samu sauki don kowanne yanzu yayi rauni kowanne matafiyan aje a saya sun yi rauni wanda zai tashi je so da kansa an yi rauni
masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai a tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin yanzu kam a madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC